الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زعما تشغب ذكراتو إن شاء الله تعالى أتكيمون لتابنا مومي البركة لتاب مذكرة في العقيدة واللفر باب مالمي الدكتور صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله وانا شيني درس منا 39 cikin littafin ai yanzu dai muna cikin fasali na 9 annubuwatu war risala annabta da manzanci idan ba manta ba je mun tsaya ne a daidai inda mallan yake mana bayani game da annabawa da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin su basu san gaibu ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da su mallan ya kawo mana ayoyi wanda mun tsaya ne a aya ta karshe kul inni la amliku lakum darran wala rashada zamu tashi inda mallan yake cewa famanid da'a anna ahdan min al anbiya'i aw al awliya'i ya'lamu al ghaiba min dunillahi faqad iftara 'ala allahi wa ja'ala lahu nidda dukkanin wanda yayi da'awar ya riya cewa ɗaya daga cikin annabawa ko waliyan Allah ya san gaibu ba Allah ba to hakika ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki waja ala lahu niddan ya kuma sanya wa Allah madaukakin sarki kini ko kishiya saboda shi gaibin kamar yadda muka yi bayani jiya ke bantacce sufa ce daga cikin sufar Allah madaukakin sarki wacce babu wanda ya santa sai shi to dukkanin wanda yake kokarin ya jingina wanda daga cikin bayan Allah cewa ya san gaibu to kamar wata siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki yake kokarin jingina ta ga wannan Allah wanda hakan ba daidai bane mallan yace wa qawluhu musadimul li nususil qur'ani was sunna sannan wannan zancen na sanariya wanda yake cewa Allah madaukaki annabawa ko manzanni sun san gaibu zance ne da yake kokarin rushe nassoshi na alqur'ani da kuma sunnan manzon tsira adna muhammad صلى الله عليه وسلم ما ليت ولقد بالغ الناس في الغلو في الانبياء حقيقه تبس ان سامو su daga cikin mutane sun kai matika wajen wuce gona da iyaka a cikin sha'anin annabawa hatta laqad i'taqada kafirun mimman yantasibu ila alislam har an samu wasu daga cikin wanda suke sun kudirce an samu sun kudirce daga cikin wanda suke jingina kansu zuwa ga addinin musulunci cewa anna jami'al kauni cewa dukkanin halitta aka ce al kauni kasantattu kenan aka ce kasantattu kuma duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba kasantacce ne Allah madaukakin sarki shi kadai ne ba kasantacce ba ina fata an fahimta saboda haka anna jami'al kauni dukkanin kasantattu ma'ana halittu gaba ɗayan su قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم suna cewa an halice su ne daga hasken annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan zance ne da yake ya shahara a bakunan da yawa daga cikin mutane har yadda zancen ma ya shahara ya bazu har wasu sukan dauke shi ma su mai da shi hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su rinka fadin shi mallan yace wayastashiduna ala zalika bil ahadith al mawdu'a al mulaffaqa sukan yi kokari su kafa hujja da wasu hadisai na ƙarya waɗanda aka kudunduno su aka tuso su cikin al'ummar musulmi allati la asala laha malati irin hadisan da ba su da asali a cikin littattafan sunna fi shay'in min kutubus sunna a cikin wani abu daga cikin littattafan sunna wa yaz'umuna anna hayatahu sallallahu alaihi wa sallam irin waɗancan jama'a suna riya cewa hakika rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi qabrihi a cikin kabarinsa ka hayatihi qabla intiqalihi ila ar-rafiq al-a'la wai kamar rayuwarsa ce kafin komawarsa zuwa ga matsayi madaukaki abin nufi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda yake rayuwa a tsakanin sahabbansa lokacin da yake raye to daidai yake da rayuwar sa yanzu bayan ya koma ga Allah madaukakin sarki yana rayuwar barzahu suna cewa duk daye to wancan hadisi da malaka yake mana ishara zuwa gare shi cewa an kirkiro shi an jeho shi cikin addinin musulunci cewa Allah madaukakin sarki ya halicci manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga hasken sa sannan kuma duk sauran halittu gaba ɗaya kaf din su an halicce su ne daga hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu akwai wannan magana da ake jingina ta zuwa ga Jabir dan Abdullahi al-Ansari ɗaya daga cikin sabbin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai dai kwata kwata ba ƴan uwa ba hadisi bane zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bar ma hadisin ko isnadi ba shi da shi ko isnadi ba shi da shi aka ce hadisi ba shi da isnadi ka karshen lalacewa ke dan idan ka ji an ce hadisi ba'ifi ko maudu'i to duk suna da isnadi sai dai a cikin isnadin ne aka samu akwai wasu wanda ake tuhuma da ƙarya ko abin da ya kama da haka ko wanda ake tuhuma da raunin hadda ko kuma da wani abu na rashin kyauta wanda ba zai ba da dama a karba hadisin sa ba amma hadisin da shi ko isnadin ba shi da shi kaga wannan gaba ɗaya ma kai kudundunon shi aka jefo shi cikin addinin musulunci shi yasa akwai ɗaya daga cikin manyan malaman mu yana nan da ransa a jami'ar Bayero mai suna Professor Ahmad Murtala Professor Ahmad Murtala ɗaya ne daga cikin malamai wanda suke koyarwa bangaren shari'a a jami'ar Bayero ya rubuta littafi mai suna awwalu ma khalaqa Allahu nura rabbika ya Jabir awwalu ma khalaqa Allahu nura rabbika ya Jabir haka hadisin yace farkon abinda Allah ya halitta shine hasken annabinka ya Jabir littafi ne guda daya yana da dan tudu dan kadan zai fi shafi 100 ina ji ko abinda ya kama da haka ya kamata dalibin ilimi same shi su karanta shi gaskiya yayi bincike mai tsawo mai fadi kuma ya fito da duk mas'alolin da suka shafi hadisi wanda hadisi ne gaba ɗaya na ƙarya babu shi ma a cikin littafi duk wani littafi na addinin musulunci da ka sani a cikin littafin da ake dogara da su wajen turo hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ka same shi a ciki sai duk iya binciken sa ba littafin da bai duba babu shi a ciki saboda haka aqida ce daga cikin aqidun da suke kokarin bayyana ittihadi da hululi in aka ce ittihadi da hululi sune masu kokarin cewa komai Allah ne Allah ya narki a jikin mutane komai Allah ne abinda yasa idan aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya halice shi ne daga hasken sa sannan duk sauran mutane an halice shi daga hasken annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to abinda zai faru shine shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi asalin sa daga waye kenan daga jikin Allah madaukakin sarki tunda wani bangare ne na hasken Allah Allah ya halice shi da shi ina fata an fahimta sannan mu kuma gaba daya daga bangaren annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani hasken sa aka halice mu dukan mu to idan aka ture mu aka ci kukuye mu zamu koma jikin wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma zai koma jikin wa ina fata an fahimta aqida ce ta ittihadi da hululi ba aqida ce ta addinin musulunci ana so nuna maka cewa komai Allah ne kamar yadda wancan shehi malami ambata a cikin littafin nasa saboda haka babu wannan hadisin ma kwata kwata a cikin addinin musulunci wato abin da nake so in yi wasu fahimta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda Allah madaukakin sarki ya girmama shi ya kambama shi ya bashi matsayi da ya wuce matsayin kowa baya bukatar sai an kirkiro wannan hadisin kare za kara masa falala baya wannan bukatar duk wata falala da mutum yake nema a duniya ya same ta dan ya samu daukaka Allah madaukakin sarki ya ba annabin sa to shi yasa bashi da bukata kirkiro wasa daga cikin hadisan ƙarya a jingina masa domin a daukaka falalar sa ya wuce haka mu ne da bamu da wata falala idan aka ce za a yi mana ƙarya dan a ce wani mai kaza ne idan mutum ya rasa ya ce masa ƙarya sai wancan ya shiga redu ya ce mai kaza ne wancan ya ce mai kaza ne ana ƙarya ne domin me a nuna shi wani ne a cikin mutane mu idan aka yi mana haka babu komai bance ƙarya babu komai ba a'a za a iya mana saboda mai bamu da irin waccan falala ta sa amma shi yana da wannan bukata ba shi da wannan bukata Allah madaukakin sarki ce wa innaka la ala khuluqin azim wannan kadai ya isa wa innaka la ala khuluqin azim dukkanin jikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garce da Allah madaukakin sarki ya rinka ban sa daya bayan daya yana tsarkake shi daya bayan daya yana tsarkake shi ma balla sahibukum wa ma yantiqu anil hawa ma zagal basar wa ma tsara haka Allah madaukakin sarki ya rinka binsa ɗaya bayan ɗayan sa yana tsarkake shi idan aka jefe shi da hauka ko da waka Allah madaukakin sarki yanzu muga makarantawa wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ولا بقول كاهن قليلا هك الله مدوكن سركي رنقا بن سينا تركاكي شي yana fitar da shi daga dukkan wani abu na kasar da tawaya saboda haka ɗan uwan fahimta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba sai wani ya yi iro wani abu na ƙarya ya jingina masa nan zamu fahimci cewa bai falala bane a'a tunwoshe magana fahimta haka tunwoshe dukkanin wata fitra salima zuciyar da take warkakkiya ta riga ta gama fahimtar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne sama daga shi babu wani a cikin adam wannan kadai ya isa saboda haka ba sai an kirkiro hadisi an shigo da shi domin a shigo da wata muguwar aqida take nuna cewa komai Allah bane Allah madaukakin sarki yake yayin da wannan saboda haka malai yace irin waɗannan hadisi ba su da asali kwata kwata a cikin addinin musulunci sannan sai kawo ta gaba ta biyu yake cewa irin waɗancan mutane kuma suna rai cewa rayuwar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin kabarinsa daidai take da rayuwarsa lokacin da yake rayuwa bai duniya ba to wannan ma galibi zaku ga yana haifar da wasu abubuwa wanda zaku ga wasu suna riye cewa idan suna wasu abubuwa na tarurrukan su ko zikirin su annabi yana zuwa wajen sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta me yasa saboda irin wannan riyawar idan da an tabbatar cewa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya bar duniya ya rasu yana rayuwa amma rayuwa irin ta barzahu wanda babu wanda ya sai da take sai Allah ba rayuwa ce irin wannan tamu da muke tafiya mu je kasuwa mu dawo idan ana biki mu je idan ana suna mu je idan ana kaza mu je ba irin ta bace rayuwa ce wacce Allah madaukakin sarki kadai ya san irin ta kuma babu wanda ya gawa a cikin bare ce ga yadda take saboda haka waccan abin da suka dauka cewa an ce annabi yana rayuwa a cikin kabarin sa kamar yadda wasu daga cikin shahidai su ma suna rayuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana to wannan sai bai wasu suna gani cewa idan suna wasu abubuwa na tarurruka ma annabi yana zuwa wajen shi san ana wasu tarurruka sai kuga idan an zo ana wani zikiri ko salati sai kuga sai a tattashi tsaye ana fesa da rane saboda annabi zai zo wajen ba haka bane haka ne ko ana wasu zikirai da sauran sai kuga ana wasu abubuwa wanda cewa sai mutum ya fadi shi da ya ce ya ga annabi din me ka wannan abinda ake gani cewa saboda suna gani cewa rayuwa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi daya ce da rayuwarsa kafin ya bar duniya duk abin da yake kawo irin waɗannan abubuwan kenan waɗannan abubuwan kuskure ne babba a cikin addinin musulunci shi ya kai wasu da yawa suna cewa sun ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a ayana ido da ido su ce sun yi magana da shi mushafahata baki da baki har ya ba su wani zikiri ko wani salati duk shi ya kai irin waɗannan abubuwan wanda abinda zamu yi la'akari da shi yan uwa shine tunda manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi bar duniya wanda yafi kowa sansa a cikin sabai sayyidina Abubakar Siddiq bai taba cewa ya gan shi ba na tabbata idan da akwai wanda ya kamata a ce ya ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin wannan al'umma da sayyidina Abubakar Siddiq ne ga yarsa nana Fatima wanda ya riga ta rasuwa da wasu yan watanni shida ko abinda ya kamata haka hatta koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ta bi shi bata taba cewa ta ga babanta ba ga matarsa da yafi kowa so a cikin mataye gaba daya wanda tambaya aka masa aka cewa yafi so yace yana Aisha bai tattabar ya cewa ta ga mijinta ya dawo yana mata murmushi ko yana bata sako ko yana ga mata wata magana ta dan ba taba gani ba ga sayyidina Ali ɗaninsa ga sayyidina Umar ga sauran sahabbai duk babu wanda ya taba cewa ya ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi saboda Allah sai wani ƙarshen zamani zai ce kawai ya ga annabi kuma dole sai an yadda rashin yadda shine laifi shi da yace ya ga shawo bai laifi ba kai ne da kace baka yadda ba kai laifi yanzu kai ne minki Allah ya shirye da ku amin saboda kai wa irin waɗannan abubuwa ne da gaskiya shigo da su akai cikin addinin musulunci asali babu su kamar yadda idan da a ce akwai su a rayuwar sa bai kamata mu fara ganin su a ne kamata mu fara koya duk abin da ba a yi shi a wancan zamani ba haka Imam Malik ya faɗa duk babu abin da zai gyara wannan al'ummar sai abin da ya gyara al'ummar farko shi yasa duk abin da babu shi a lokacin sahabbai na addini bai kamata a ce ana yin sa ba a yi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace malai yace fa innahu law kana kadhalika lama kana famata wajhi maqbulin lin sirafi ma'ani salati wara'ahu sallallahu alaihi wa sallam ila salati wara'a ghayrihi mimman la yudanihi abadan fi manzilatihi wa fadlihi malai ce inda a ce al'amarin haka ne to da babu yadda za a samu wata fuska da sahabbai za su daina sallah a bayan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi su dawo suna sallah a bayan waninsa wanda bai kai a hada shi da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba wajen falalarsa da kuma darajarsa abin nufi inda a ce rayuwa annabi daidai ce da rayuwarsa kafin ya bar duniya to ya za a ce wani ya zo yana sallah a bayan sahabbai suna bin bayan shiga manzon Allah kuma a rayu inda a ce rayuwa duk daidai ce kafin manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya bar duniya wa yake jin su sallah shine to tunda an ce rayuwa duk daidai ce da ya rasu da yana nan to me yasa ba ya ji sallah wani yake jin su sallah me yasa saboda akwai bambanci rayuwa ba daya bace malai yace na'am haka ne ja'at ahadithun sahiha tadullu ala hayatil anbiya hadisai ingatattu sun zo da suke nuni akan tabbas annabawa suna rayuwa a cikin kaburburan su kama nassal qur'anu ala hayati shuhada kamar yadda kuma alqur'ani ya nassanta mana ya kawo mana cewa shahidai su ma suna rayuwa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata sai Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna to kun ga ayi shahide ma nuna mana suna me suna rayuwa to ya taba ganin wani shahidi ya dawo yana rayuwa kamar yadda yake gida kaga rayuwarsa ba irin wacce mace shi sa abinda Allah madaukin sarki ya bayyana ta harshen annabinsa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi za a sanya rayukan shahidai ne a cikin wasu karran tsuntsaye a cikin aljanna suna kaiwa da komo rayukan shahidai za a sa su a cikin wasu korran tsuntsaye a cikin aljanna suna kaiwa da komowa saboda Allah ya martaba sai mutunta su saboda ka ba rayuwa wajibi bace irin wannan wacce muke in dai mutum ba wannan rayuwa fa shi kenan ya bata har abada wannan rayuwar shi me yasa ake kuka idan mutum ya rasu saboda an rabu da shi har abada in ka gan kara duwa da shi sai dai a kiyama idan taku ta zo daya abinda nake nufi idan taku ta zo daya idan mutane kirkin ne ku gaba daya amma idan ba kirki matsakani kuma shikenan rabuwar Allah subhanahu wataala ya samu dace malai yace wala yajuzu an la ya'lamu kayfiyataha la ya'lamu kayfiyataha illa Allah in rayuwar da babu wanda ya san ta sai Allah walakin hadhihi alhayatu hayatan barzakhiyya sai dai wannan rayuwa da ake bayani ta annabawa da suke da shahidai rayuwa ce irin ta barzau la ya'lamu kayfiyataha illa Allah ba wanda ya san yadda wannan rayuwa take sai Allah madaukakin sarki wala yajuzu an tuqasa ala alhayati ad-dunya ba kuma ya halatta ayi qiyasin ita waccan rayuwa ta barzahu da rayuwar duniya min hadhihi alhadith daga cikin irin hadisan da suka zo suke nuna mana annabawa da shahidai suna raye ma rawahu abu dawud da an-nasa'i bi sanadin sahihin abinda al-imam abu dawud ya fitar da imam an-nasa'i da sanad da isnadi wanda yake mai inganci abinda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi cewa shine inna min afdali ayyamikum yawm al-juma'a haqiqa mafi falalar ranakunku ita ce ranar juma'a fihi khuliqa adam a ranar juma'a Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam wa fihi qubiba a ranar juma'a Allah ya karbi ran annabi adam alaihi salam wa fihi nafkhatu a ranar juma'a Allah madaukakin sarki zai sa a busa kaho dan kowa ya mutu wa fihi sa'iqa a ranar juma'a za a busa kaho a ranar juma'a kuma kowa zai mutu as-sa'iqa din shine mutuwa kowa zai fadi ya mutu wa yawma yunfakhu fi suri fas-sa'iqa man fi samawati man fil ardh kowa zai fadi ya mutu a lokacin illa masha Allah fa aktharu alayya salati fiha sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ku yawaita salati a gare ni a ranar juma'a daya daga cikin ayyukan da ake so mutane su rinka yawaita kenan a ranar juma'a shine salati salati wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba tare da kaidi ba kuma tare da lokaci ba duk lokacin da ka tuno sai kai ta yi kawai sai ta yi wa annabi salati a ranar juma'a ranar da ake bukatar salati da yawa kenan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace fa inna salatakum ma'rudatun alayya saboda salatinku ana bujuro min da shi duk lokacin da kai min salati za a bujuro min da shi qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah wa kayfa tuqradu salatuna alayka wa qad arimta ta za a bujuro maka da salatun bayan ka riddige arimta shine abin da ya riddige kamar idan aka sa mutum a kabari kasa ya ci naman sa mutum zai riddige gaba daya ya kasance babu komai a jikinsa sai kashi kashin ma wani duk kasa ba za ta bashi ba to sai suke dauka cewa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yadda nawa yadda kasa ya ci naman kowa shi ma za ta ci naman sa shine suke wannan tambayar qala sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce inna allaha harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya ai Allah madaukakin sarki ya haramta wa kasa ta ci naman annabawa shi sa annaban Allah kasa ba ta ci naman su faqaddala al-hadith وما جاء في معناه وان حديث يانونا من الحديث ديزو ko hadisan da suka zo irin ma'anarsa ala hayatihi sallallahu alaihi wasallam abi sarai wasa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa hayatil anbiya al akharina da kuma rayuwar sauran annabawan su ma baida anna hayatahu ba'da wafatihi sai dai rayuwarsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan mutuwarsa mukhalafatan li hayatihi qabla al wafa ta sha banban da rayuwarsa kafin ya bar duniya ذلك ان الحياه هو ان الحياه البرزخيه ما لا يتشاك زي فارني كو saboda ita rayuwar barzahu ghaibun min alghuyub gaibu ce daga cikin gaibobi da Allah madaukakin sarki kadai ya san yadda take babu wanda ya sani wala yadri kunha illa Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san yadda take shine kunha yadda ya san hakikanin yadda take sai Allah madaukakin sarki walakin min athabit wal ma'lumi sai dai abu ne da yake tabbatacce kuma sananne انها تختلف عن الحياه الدنيويه ايت رايو برزخو تاشا بمن درايو الدنيا ولا تخضع لقوانينها ايت رايو برزخو بذات تبا دوقد دكاي غ دوكوكي رايو الدنيا با ابن نفي رايو الدنيا دبن رايو برزخو دبن كووتشي تشينغشين كانت تكي الله مدوكان سركي سيد تكي فالانسان في الدنيا ما ليتي اذا ككلا ذاك غ دان ادم الدنيا يا اكل يناشي babu yadda a ce mutum baya ci dole ne mutum yana ci waye shirabu kuma yana sha indai kana rai dole sai ka ci sai ka sha waye tanaffas zaka samu mutum yana yin numfashi ya fitar ya kuma zuka ya kuma shaka waye tazawwaj yana kuma yin aure haka Allah madaukakin sarki ya kaddara din namiji da mace za su yi aure idan lokacin yin auren nasu yayi waye taharruku yana motsi waye tabarraz yana kuma yin bayan gida waye mribu yana rashin lafiya waye takallam yana magana bale ce wala ahada yastati wa yathbuta amma babu wani wanda zai iya tabbatar maka anna ahdan ba'da al-maut wani daga cikin mutane bayan mutuwarsa hatta al-anbiya har annabawan Allah madaukakin sarki masu girma wa fi muqaddimatihim nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bale ce annabawan ma na gaba gaban su ka hada hadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi تعرض له هذه الامور بعد موتي da za a ce irin wannan al'amura da muka lissafa a baya suna bujuro masa a ce ga wani ya mutu amma yana ci ko yana sha ko yana aure ko yana bayan gida ko yana motsi babu wanda sai ya faɗi wannan shi yasa na tabbata idan da mutun zai mutu ma masu yi masa wanka su je su ne masa wanka su ga yana motsi na san dawala mutun ya tsaya kware daga sai masu karfin hali ne ya ce to a duba ko ba mutuwa yi ba ma'ana ba mutuwa ba ashe kaga wacce rayuwar da zai shiga ciki idan mutun ya shiga cikin ta baya ne baya motsi shi yasa ma idan mutun ya motsa sai ya ga ana tunanin cewa ko bai mutu ba me yasa saboda akwai bambanci tsakanin waccan rayuwa da wannan bare kuma a bayanin ci da sha da aure da sauransu babu wanda zai ci ɗaya daga cikin mutane yana wannan bayan ya rasu Allah madaukakin sarki sanya mutun yake rayuwa a cikin kabarinsa Allah ya ce mana mutun yana rayuwa mu a matsayin mu na musulmi dama mai ma'anar musulmi din shine mutun ya miƙa wuya kawai duk abinda Allah madaukakin sarki ce kabi ka san shi ko baka san shi ba ka san kuma ko baka san kima baka ba kawai shine musulunci to Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa annabawa da manzani da shahidai suna rayuwa bayan mutuwarsu to mun yadda annabawa da shahidai suna yin rayuwa bayan mutuwarsu sai dai ya ake rayuwa ba mu sani ba me yasa ba mu sani ba saboda Allah bai gaya mana ba ba shi kenan an huta ba amma kace dole shiga sai a take irin takace da sauransu wannan kuskure ne Allah ya samu dace malai cewa mimma yu'akidu hadha daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa wannan magana ta mu annas sahabata radiyallahu anhum haqiqa sahabbai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda kanu yahtalifuna fi masaili kathiratin ba'd wafati suna yin sabani a cikin masaloli masu yawa bayan mutuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku samu bayan rasuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an samu sabani masu yawa tsakanin sahabbai inda a ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana nan yana rayuwa irin wannan rayuwa ta za a iya bari wannan sabani ya faru yadda kodi yaushe za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kware ki ya hada kan sahabbansa baya so wani abin da zai zo ya raba kansu ya shigo tsakaninsu to sai gashi bayan sa tun bayan rasuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sabani na farko da aka fara samu shine sabani akan runduna da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya abin nan ya kafa ta Usama dan Zaid wanda za su je su yaki aro cewa wannan rundunar za a zartar da ita ko kuma za a warware ta. Annabi ya dauki rundunar gagaruma sai ya sanya komandan rundunar shine Usama dan Zaid, wanda karkashin rundunar fa akwai Sayyidina Umar, akwai Sayyidina Usman da Sayyidina Ali, amma shine komandan su. To bayan rasul sai sabai suke gani cewa ai kamata ya tinda wannan yayi yarinta, gashi yaro karami, gashi sabai manya a karkashin sa da sauran su, ya kamata a warware rundunar in ya so daga bai sai a hada wata. Sayyidina Abubakar Siddiq ya ce wallahi babu yadda za a yi na warware rundunar da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kulla da hannunsa kafin ya rasu. Dole kuma haka aka bar abu. Sannan lokacin da ake sabani ya za a binne Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, za a binne shi a baqi'a ko kuma za a binne shi ne a wani waje daga cikin inda ba baqi'a ba. A ya kamata sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dago ya ce musu to ga inda za ku binne. Me yasa bai musu magana ba? Su da rayuwar ta sha bamban. Lokacin da za a yi masa wanka suka tsaya suka yi abin ya dame su. Yanzu yadda muke tuɓe kowanne mamaci kaya idan ya rasu, haka za mu tuɓe wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ai da sai Annabi ya taso ya ce musu a'a kada ku tuɓe mai kaya ko kuma ku kaza. Amma me ya faru? Sai Allah madaukakin sarki ya jefa musu bacci duk wanda suke cikin ɗakin. Babu ɗaya daga cikin su face sai da haɓasa ta dira akan kirjinsa saboda bacci. Kawai sai suka ji ana cewa ku yi wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanka a cikin tufafinsa. Ina fata an fahimta. Sannan bayan nan ku kalli abubuwan da suka ku kalli Siffin, ku kalli Jamal wanda aka yaki tsakanin sahabbai, an kashe sahabbai babu adadi. A wannan yakin aka kashe ɗaya daga cikin wanda aka yi musu albashir da aljanna tun yana duniya, Zubair da Talha, duk a wannan yakin aka kashe su na Jamal. Yakin da aka yi tsakanin Zubair da Talha da Nana Aisha a gefe ɗaya da kuma Sayyidina Ali a gefe ɗaya, da kuma yakin da ake tsakanin Sayyidina Muawiya da Sayyidina Ali, duku kallo yaki ne da sahabbai ne fa tsakaninsu aka rinka kashe juna. Yanzu a ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana raye musu shuru, ana ta kashe juna, ana ta kashe sahabbansa. Daga cikin su har akwai wanda ɗan aljanna ne a lokacin, ɗan aljanna ne, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar musu da tabbatarwa Allah madaukakin sarki, amma an kashe su. To sai nuna cewa a barin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duniya, barin duniya ne kamar yadda ya tabbata kowanne mutum ya kamar duniya. Ba rayuwa ba ce irin rayuwar da muke yi da kullum ta yadda idan ana wasu abubuwa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai zo zan. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Malai ya ce walam yakhtur fi bali ahadin minhum, bai taba darsuwa a zuciyar ɗaya daga cikin sahabbai ba az-dhahabu ila ilayhi fi qabri, cewa idan wani abu ya lalace tsakaninsu ko suka samu sabani su tafi zuwa kabarinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wa mushawaratihi fi dhalika, su nemi shawararsa game da abin da yake faruwa, kaza da kaza da yake faruwa, ya rasulullah ya za a warware abin. Annabi ya musu magana daga cikin kabari su je su warware abin, ba a taba samun haka. Wa su'alihi anis sawabi fiha, sannan ko su tambaye shi game da meye daidai a cikin abin da suke sabani akan salima ga bala, yace me yasa hakan ya faru? Sai yace innal amra wadihu, al'amarin fa a fili yake bayyananne ne jiddan sosai, wa huwa annahum kulluhum ya'lamuna, dukkanin sahabbai sun san cewa annahu sallallahu alaihi wasallam, cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, in qata anil hayati dunya, ya yanke daga wannan rayuwa ta duniya gaba daya, ya batta har abada. Wa lam ta'ud tantabiqu alaihi ahwalaha wa ahwaluha wa nawamisuha, babu yadda zai kuma wani abu daga cikin halaye na rayuwar duniya a ce ya hau kan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko wasu dokokinta. Nawamisuha shine qawaninuha, wasu dokoki daga cikin dokokin rayuwar duniya, yadda mutum yake bi yayi kaza ya bi yayi kaza, babu yadda zai a ce irin wannan abin ya hau kan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya bar duniya ko wasu daga cikin halayenta. Fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, malai ya ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba'da wafati, bayan barin su duniya, hayyun akmali hayatin, rayayye ne mafi cikar rayuwa, yahyaha insanun fil barzakh, mafi cikar rayuwa da duk wani mutum yake yin irin rayuwa a cikin barzakh, duk wani mutum da Allah madaukakin sarki bayyana cewa yana rayuwa a barzahu. To Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma raye ne a barzahu fiye da rayuwa wancan wanda Allah madaukakin sarki bayyana yana rayuwa shi ma, walakinnaha, sai dai ita waccan rayuwa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake a barzahu, hayatun khassa, rayuwa ce keɓantacciya, la tushbihu alhayatid dunya, ba ta kamanceceniya da irin rayuwar duniya. Rayuwar duniya daban, rayuwar barzahu daban. Don kuwa irin waɗannan abubuwa ya kamata mu fahimce su domin mu dora addininmu a inda ya dace mu dora shi. Duk abin da yake Allah madaukakin sarki bai saukar da shi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai faɗa sabansa ba sabansa ba su fahimce shi ba karkashin nasoshi to mun bar shi a gefe wallahi shine zaman lafiya mu a cikin addini amma kun ga irin waɗannan abubuwan da ake kawa wallahi suna ɗaya daga cikin abin da ya lalata mana addinin abubuwa kala kala suke ta shigowa kowa ya shigo ya abin da ya ga dama kowa ya faɗa abin da ya ga dama saboda haka tsayawa akan nassi doro na shari'a wannan shine abin da zai yi kubutar da mu da dukkanin waɗannan khuzabilat din da abatil din da turrahatin duk abubuwan da ba su da asali a cikin addinin musulunci yan uwa ina gani zamu dakata anin insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa dai sai dai fasalin yana da tsayi hanzu ba mu kai zuwa ƙarshen sa ba sai mu karasa shi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته